Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60-25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen radio FM na VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani ta Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dadul FM a Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Litini 20 ga watan Janairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Okoko Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan murnar Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu ci gaba ga kanun labaran,
a yau Litinin lauyoyin fadar White House ke shirin mika hujjojin da za su kare shugaba Donald Trump a shari'ar da majalisar dattawa za ta fara saurara kan shirin sige shi daga mukaminsa. Jami'an kiwon lafiya a birnin Wuhan da ke tsakiyar kasar China sun tabbatar da cewa mutane da dama sun kamu da sabuwar kwayar cutar nan. Masu zanga-zanga a Iraki da yawa sun samu rauni a babban birnin kasar Bagadaza da wasu garuruwa.
Kanun labaran kenan, bayan cikakkun labaran duniya za a ji irin hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke a shari'ar zaben gwamnonin wasu jihohin Najeriya.
Mun rungumi kaddara kuma za mu raka shekara uku kamar yau ne insha Allah. Shari'a sabanin hankali kuma alƙalan nan hawa ne daki.
To kamar kuma yadda aka sani, yau ke jajibirin ranar bikin cika shekaru 41 da kafa sashin Hausa na muryar Amurka.
Hakika kowa ya ba da gudunmawa, irin su Aliyu Mustafa din, irin su Musa Umarin Kazaure, irin su Sani Saidu, irin su Nasiru Maiwada da David Hofstede da Ibrahim Umaru da Sale Aliyu Hadeja da Lawan Baidu da shi MA Abba Kano da shi Ali Abbas, waɗannan duk abin da sashin ya zama yanzu da kuma zai zama nan gaba ba za mu taɓa mantawa da su ba.
To yau dai a maimakon shirin ilimi garkuwar dan adam za a saurari wasu daga cikin tsafin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka ne albarkacin cika shekaru 41 da yake yi. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A yau Litinin lauyoyin fadar White House ke shirin mika hujjoji da za su kare shugaba Donald Trump a shari'ar da majalisar dattawa za ta fara saurara kan shirin tsige shi daga mukaminsa. Hakan na faruwa ne kwana guda gabanin a fara sauraron kara a gaban majalisar. A wani takaitaccen martanin farko kan tuhume-tuhumen da majalisar wakilan ta amince da su a baya, lawyer Pat Cipollone da Jay Sokolow sun nemi 'yan majalisar dattawa da su yi watsi da tuhume-tuhumen da ake wa Trump, saboda a cewar su za su iya zama hatsari ga kundin tsarin mulkin Amurka tare da yin mummunan tasiri ga tsarin gwamnati. Lauyoyin sun kuma kalubalanci majalisar wakilan kan cewa majalisar ta wakilan na kokari ne ta rage karfin ikon shugaban dangane da damar da doka ta bashi game da manufofin kasashen waje. Sun kuma kara da cewa majalisar ta wakilan na kokarin hukunta bangaren zartarwa ne saboda yayi amfani da ikon da doka ta bashi na gudanar da ayyukansa. A yau Litinin dubban masu rajin kare haƙƙin mallakar bindiga, ciki har da mambobin ƙungiyar da ke ɗauke da makamai, na shirin gudanar da wani gangami a babban birnin jihar Virginia da ke kudu maso gabashin Amurka. Za su gudanar da gangamin ne a birnin Richmond da nufin nuna adawarsu ga wasu sabbin ƙa'idojin mallakar bindiga da hukumomin jihar ke shirin gindayawa. An dai ƙara jami'an tsaro a gaban ginin majalisar dokokin jihar. 'Yan majalisun jihar na bangaren jam'iyyar Democrat, waɗanda kwanan nan suka karɓe rinjaye a dukkan majalisun dokokin jihar biyu, sun sa batun tsaurara matakan mallakar bindiga abu mafi muhimmanci da suke so su cimma. A daren ranar Alhamis, majalisar dattawan jihar ta Virginia ta amince da wata doka da za ta sa ya zama wajibi a yi ƙwaƙƙwaran bincike ga duk waɗanda za a sayarwa da bindiga. Har ila yau majalisar ta amince da cewa sau ɗaya tax za a rika sayarwa kowane mutum da bindiga hannu a wata. Shugaban da ke kula da manufofin kasashen waje na ƙungiyar tarayyar Turai, Joseph Borrell, ya ce idan har ana so yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla ta Libya ta yi aiki, to ya zama dole a samu wani da zai rika saka ido kan matsayar da aka cimma. Borrell ya bayyana wa manema labarai hakan ne a yau Litinin gabanin wani taron ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar EU, inda za su tattauna kan halin da ake ciki a Libya da kuma yarjejeniyar da aka kulla a jiya Lahadi da wasu shugabannin duniya na mutunta ajiye makamai da kuma daina yin katsalandan a harkokin kasar Libya. A dai jiya Lahadi, shugabannin kasashen duniya 12 tare da wakilai daga tarayyar Turai da kungiyar haɗin kan Afirka da kuma kungiyar haɗin kan kasashen Larabawa suka yi amfani da taron wani ɗaya da aka yi a birnin Berlin na kasar Jamus don kulle yarjejeniyar akan Libya.
We have to make sure that all the parties that are in any way connected to the conflict speak with one voice.
Gabar gwamnatin Jamus Angela Merkel kenan yayin taron take cewa ya kamata mu tabbatar cewa dukkan masu ruwa da tsaki a wannan yaki na Libya sun yi magana da murya ɗaya wajen ganin wannan matsaya da aka cimma ta yi aiki. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Masu zanga-zanga a Iraki da yawa sun samu rauni a babban birnin kasar Bagadaza da wasu garuruwa a yau Litinin a wata arangama da jami'an tsaro waɗanda suke ƙoƙarin su buɗe hanyoyi da aka toshe, a cewar majiyoyi daga jami'an tsaro da kuma ma'aikatan lafiya, yayin da zanga-zangar kyanjinin gwamnati ta dawo bayan da ta kwanta a makonni da dama. Masu zanga-zangar sun yi ta jefa bom da suka hada da fetur da duwatsu akan 'yan sanda waɗanda suka mayar da martani da hayaki mai sa kwalla. A rangamar ta gudana ne a dandalin da ake kira Tehran Square da ke birnin Bagadaza, kamar yadda wasu shaidu suka fada wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. A cewar wani yankin kudancin kasar ta Iraki, ɗaruruwan masu zanga-zanga sun kona tayoyi da kuma toshe manyan hanyoyin garuruwa da dama, ciki har da Nasiriya da Karbala da Amara. Masu zanga-zangar na korafin kan cewa Prime Minister Adel Abdul Mahdi bai cika alkawuran da ya yi ba, ciki har da batun sanar da sabuwar gwamnati da 'yan Iraki za su amince da ita. Jami'an kiwon lafiya a birnin Wuhan da ke tsakiyar kasar China sun tabbatar da cewa mutum 136 sun kamu da sabuwar kwayar cutar nan da ake kira coronavirus, wata barbar annoba da ta barke a cikin kwanaki uku da suka gabata a kasar. Hukumomin kiwon lafiya ta birnin Wuhan ta ce jumlar mutanen da suka kamu da cutar sun kai 200, ciki har da wasu mutane biyu da suka kamu a Beijing da mutum ɗaya a Shenzhen da ke kudancin China. Hukumomin kasar sun ce galibin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ba ta yi tsanani ba, amma dai an ba da rahotannin mutane uku sun riga sun mutu. Dr. Li Gan, darakta ne a cibiyar kare yaduwar cututtuka a kasar China. Ya ce zuwa yanzu alamun cutar da ake gani a jikin waɗanda suka kamu da ita ba su munana ba. Tuni har mun sallami mutum 681 daga cikin 763 da suka yi cuɗanya da waɗanda aka samu da cutar. Likitoci a Wuhan, birni na bakwai a yawan jama'a a ƙasar ta China, sun ƙara ƙaimi wajen gwajin mutane da ake zaton sun kamu da cutar, wacce ke da kamanceceniya da cutar matsananciyar mura. Sun kuma yi kira ga jama'a da su yi taka tsantsan da lafiyarsu kana su tare bakinsu a duk lokacin da za su yi atishawa.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, kotun kolin Najeriya ta yanke hukunci a shari'ar zaben gwamnonin wasu jihohin Najeriya daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ga Madina Dauda.
Yadda magoya bayan Ganduje da Tambuwal suka rika murna kenan a harabar kotun koli, wanda a yau ta zauna ne da alkalai 5 maimakon 7. Shugaban alkalan Najeriya Justice Tanko Muhammad bai halarci zaman ba a lokacin da kotun ta yanke wannan hukunci. Justice Sylvester Nguta ne ya jagoranci alkalan waɗanda suka hada da Justice Aminu Augi da Justice Kudirat Kekere Ekun da Justice Olukayode Ariwoola da Justice Uwani Abba Aji. Daga cikin waɗanda suka jagoranci shari'ar Ganduje, barista Ibrahim Mukhtar ya yi bayani akan hukuncin, yana cewa
gabaki ɗaya ba a samu alƙali kwaya ɗaya ba, da ya ce akwai kuskure a zaben Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Wannan ya nuna wato ingancin zabansa, kuma cewa ra'ayin mutane ne, kuma zabansa akan tsari ne na doka, saboda ko alkali daya a cikin alkalai 14 ba samu guda daya da ya ce akwai kuskure ba. Kuma yau kotun koli haka ta jaddada cewa zabansa daidai ne, kamar yadda kotun Kaduna ta kara ta faɗa, haka kuma tribunal ta faɗa. So muna matuƙar farin ciki, kuma wannan yana gaya wa mutanen Kano cewa zaben da suka yi kotu ta yadda da shi, kuma Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine shugabansu, shine gwamnansu, kuma babu kuskure a zabansa kamar yadda aka so a nuna cewa akwai kurakurai. Kotu ta yi watsi da duk abin da aka gabatar a gabanta.
Amma gabarinsa Umar Hussaini Tudun Wada, daya cikin lauyoyin da suka kare Abba Yusuf Gida-Gida, ya ce yana fatar wannan hukunci shine zai zama mafi alheri a gare su.
Hukunci ya zo mana a bazata dan mun zo da karfinmu cewa muna tare da nasara. Kuma yadda muka fara to dama shi hukuncin kotu haka yake, a cikin biyu ne, ko kai nasara ko ka samu akasanta. To tunda wannan kotu ce ta ƙarshe, mun rungumi kaddara, kuma za mu raka shekara uku kamar yau ne insha Allah. Shari'a sabanin hankali, kuma alƙalan nan hawa ne daki-daki. Wani ya fi wani ilimi, wani ya fi wani ilimi, kamar kotun da ka ganta da ƙasa zuwa ta tsakiya zuwa ta ƙarshe. To mu yadda za mu kalli abin daban akan su yadda suka kalli abin. Mu dama kafin hakan mun yi addu'a Ubangiji Allah ya zaba jihar Kano abin da ya fi zama alkhairi a gare ta. Saboda haka ba za mu yi bakin ciki ba. Bakin cikin mun rasa ba mu bane. Amma dai zaben Allah kuma shi dole mu rungume shi. Hakan ne ya fi alkhairi a gare mu.
A halin yanzu ana jiran sakamakon hukuncin jihohin Bauchi da Plateau da jihar Benue wanda ake yi a halin yanzu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, bari kuma mu kada wasu daga cikin jihohin da shari'ar ta shafa, mu ji abin da ke ƙasa. Mahmud Ibrahim Kwari ya yi hira da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje wanda kotu ta tabbatar masa da kujerar. Mahmud, gari ka.
Wannan babu shakka babban nasara ce ga al'ummar jihar Kano, kuma sai mu gode Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan lokaci da wannan yanayi. Kuma ina so in amfani da wannan dama in gode wa wato hukumar shari'a, saboda sun yi aikin su kamar yadda ya kamata. Sannan kuma ina so in gode al'ummar jihar Kano, musamman malamai da suka yi ta'addu'o'i. To kuma babban abin da yake gabanmu yanzu shine mu samu yarjejeniya, mu samu amincewa, sannan kuma duka jama'a a yafewa juna, a zo a taimaka a aiki gabaki ɗaya domin a kawo aiki ci gaba a jihar Kano. Waɗanda ma suke ganin su ƴan adawa ne, to ai ina ganin su ma ƴan Kano ne, kuma duk ƴaƴan demokradiyya ne. Saboda ka so ma ina kiran su zo mu haɗa hannu. Alal misali yanzu kamar abin nan babban aikin nan da muka ɗauko na ilimi kyauta, ilimi dole, to ai kaga ba ana nufin ƴaƴan wasu jam'iyya bane, ana nufin ƴaƴan al'ummar jihar Kano. Kowa ya yadda cewa wannan abu ne muka ɗauko shi domin mu inganta harkar ilimi. Muna so kowa ya tabbata ɗansa yana zuwa makaranta. Muna so kowa ya tabbata almajirai da suke karatun allo su ma sun yadda an gabatar da aikin su yadda yake, za a koyi karatu irin na zamani domin kuma a sami wato iya samun aiki bayan kuma karatun addinin musulunci da ake kamar magana tsaro. Kaga ai ana buƙatar haɗin kan kowa da kowa. Saboda haka wannan nasara ba ta Ganduje ce kawai ba, ba kuma ta jam'iyyar APC ce kawai ba, ta jam'iyyar ta jam'ar al'ummar jihar Kano ne.
Wannan excellency, daga ranar da aka ce an yi abin da aka kira inconclusive zuwa yau din nan, abubuwa da dama sun faru. Ji me zaka iya bayyana mutane abin da ka ji, misali a waɗannan abubuwa da suka faru daki-daki?
To na farko, abubuwan da suka faru ina ganin ba waɗansu sababbin abubuwa ba ne. Ga duk wanda ya yi niyya zai harkar siyasa, dole ne ya gamu da irin wannan abubuwa da suka faru, tuntuɓe ne gashi nan da sauransu. Amma dai ƙarshenta dai dole sai mu gode al'umma domin Allah ya ba mu nasara da ƙarshe.
To hirar gwamnan jihar Kano kenan Abdullahi Umar Ganduje da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. Idan mun samu jin ɗaya ɓangaren za a ji ra'ayinsa. Daga Sokoto kuma wakilinmu Lamiɗa Abakar ya ji ta bakin wasu daga ɓangarorin biyu.
Umar Bello. Wannan hukuncin da kotun koli ta yi ta adalci kuma shine dukkanin al'ummar jihar Sokoto sun ka tsaya dakon jiran. Abu ne na MPDP na jihar Sokoto. Ba za mu wa kowa komai ba.
Sunana Alhaji Umar Ahmed a cikin Sardauna a cikin. To alhamdulillah muna godiya ga Allah. Al'amari ya yi mana dadi sosai kuma Allah ya sa abin da za a amfana. Ina kira ga yan uwa na yan siyasa da su aji adawa su zo mu haɗa gwiwa domin mu tallafa ma gwamnati don ta samu ci gaba da ayyukan alheri duk sun taimaka al'umma.
Suna na Faruk Abdulrahman Rahman Sayudi shugaban karamar hukumar Sokoto ta Kudu. To da farko dai sai mu ce alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wataala domin wannan ba karfin mu bane ba kuma karfin mai girma gwamnati bane abu ne daga Allah. Allah ya tabbatar da shi kuma muna godiya ga Allah. Kuma dukkanin al'ummar Sokoto kamar da ka gani ana murna ana ta godiya ga Allah kuma cikin iyawa Allah gashi an samu kwanciyar hankali ba abu gi kowa ba ba bata kayan kowa ba ka kona komai ba.
Abokan lemi sauraron ba san sa. Alhamdulillah muna Allah godiya muna karawa ka samu kanmu a wannan rana mai muhimmanci ga dan filin hujja Sokoto da Najeriya baki dai.
Sanusu Abubakar ma'aji alhamdulillah mun gode ma Allah da Allah subhanahu wataala ya gura mana garana ta Aminu Waziri Tambola ko mana ruwa kuma abinda akwatan mu dan adawa da wanda ba dan adawa ba to Allah ka sa kowa ci morewa galaluwa ta gwamnatin Aminu Waziri Tambola an wana.
Sunana Alhaji Kasim Modi mun roki Allah kuma ya biya mana bukatocin mu. Muna kira ga matasa kowa ya kwantar da hankali su ta godiya ga Allah ba lokaci ne na ramo gayya ba.
Abdulkadir Gwala kasa gudu babu abin da zamu ci in ba alhamdulillah don dama abin da muka ji mu gani kenan kuma Allah ba mu roki Allah ya karbi addu'an mu kuma zamu koma hukun Eid din da mun ga roko shi mu koma mu gode mishi.
Sunana Alhaji Ibrahim Tafidan Saki yau mun waye gari a cikin bakin ciki
kamar wannan irin bakin ciki
an waye gari kotun koli ta yi hukunci ta bar mu Aminu Kujera wanda ba mu tunani domin mun san yadda aka yi zaben.
To wasu a jihar Sokoto kenan ke bayyana ra'ayinsu game da hukuncin da kotun koli ta yanke kan zaben gwamnan jihar a hirarsu da wakilin Lami Abakar. To a shirinmu na dare za a ji ƙarin rahotanni kan wannan hukuncin kamar irin na Bauchi da Filato da Benue. Yanzu kan bari mu waiwayi batun bikin cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka da za a yi gobe wanda don haka nema wasu tsofin ma'aikatan sashen ke ta tsokaci kan da kuma fatan alheri. Wakilinmu a Kaduna Mahmud Ibrahim Kwari koko dai Isa Lawal Ikara ya samu ganawa da ɗaya daga cikin tsoffin ma'aikatan sashen Malam Nasiru Maiwada wanda ya fara da tambayarsa lokacin da ya fara aiki da sashen Hausa na muryar Amurka sai ya ce
Auzubillahi minash-shaytanir-rajim bismillahir-rahmanir-rahim was-salatu was-salamu ala asyrafil mu'minin nabiyina sallallahu alaihi wa sallama. To dama na yi jarabawa a nan London ta muryar Amurka lokacin za a bude ta 1978 ne a ina tsammani to sai muna cikin list amma kaman ni ne kaman abin nan aji na uku na ɗaya da suka bude Ibrahim Umar Ame Abba Kano Ali Abbas daga nan sai Helo Sallauji Biya sai Hawwa Halifa Hawwa Huntuwa to sannan sai mu muka zo mu ne aji na uku misali.
Za ka iya tunata kamar mai wace shekara ce?
Shekara kwarai da gaske kuwa 1979 ina mina.
Sai shekaru 41?
Eh yawa sai suka ce mani to amma an jira sai Sale Aliyu haɗe shi ma Allah ya ji kan shi ya rasu kwanan nan. Ya koma gida sannan zan je. To da ya koma gida sai 1982 kenan. Na sauka London. Ai na sauka Washington.
Kimanin shekaru 38 yanzu.
38 kenan eh. To. A nan muka yi ta aiki da Nasu Iske Sule Sallauji Biya da ita Hawwa Hunto da Ibrahim Umar shi ma Allah ya ji kanshi da Sule Sallauji Allah ya ji kanshi. To ita Hawwa tana nan har ma ta dan yi kokarin shiga siyasa. Ita ko muryar Amurka ta dauke ka ne kaman kamfani ne. Dama sun ce in suna da wanda ya iya Hausa Bature ko ba America ba kafata ba su dauko mu ba shi yasa kage sun dauke Steve Lucas har ya mana ma shugaba bayan na baro ni ne ya zama shugaba nan shi ya jin Hausa kamar kuke cewa jakin Kano
me zaka iya tunawa a matsayinka na tsohon ma'aikacin muryar Amurka musamman ganin yanda ta kwashe shekaru 41 me zaka iya tunawa ko wani lokaci ne zaka iya tunawa a matsayinka na ma'aikaci ko wani abu da ya faru
ai abubuwa da yawa sun faru masu kyau marasa kin dai ba su da yawa gaskiya saboda America wata irin kasa ce wanda ko da me kazo an yi ka kama Kano ko me kuma kake iya kana iyawa idan ya in arziki in cirme idan kwakwalwa idan basira idan wani abu ne ko me kazo to America ta zama rade za ta karbe ka saboda haka da zuwa ma za a tambaye ka wani irin abu kai zama kashi sha'awa to ni sai ce na sha'awa tarihi to nan bayan kuma sai a ce to kai wani shiri wanda ya dace to shirin da na fara yi shine sakonmu na wako daga Washington gundumar Columbia zaka tattara duk abubuwan da kuka karanta a wannan makon sai ka dauki item guda wanda yake ban sha'awa kamar yanzu batun Trump din nan na impeachment
me fa furje ka ne a lokacin kana wannan aikin kafa jin dadi
bin da yake jin dadi kai ko kai mun tambaya to bari dan kammala dai sannan sai ne shiri na rai dangin goro to abinda nake ji kamar yanda ka tambaye ni ba abinda ke burge ni ga shi Bature albashi America kuma dama za su ce maka kana son a check ɗinka ne a hannu ko ko a tura maka a banki
wani irin fatan alkari za ka yi wa wannan murya ta Amurka musamman sashin Hausan da nan kai aiki kuma shine ke cika shekaru 41
ai fatan ma ba iyaka wani da gaske dan saboda wato a yanzu dai a duniyar Hausa sashin Hausa na duniya sun fadakar da Bahaushe fiye da abin da zai samu ai a primary school secondary school ko university kullun cikin fadakawa muke kuma har yanzu fatan alheri da nake ma gidan radio murya Amurka fatan alheri da su babu iyaka bayan da za a yi a ce sahiya ta yi ban saurare su ba ina nan da ranar zan saurare su yamma zan saurare su
Tsohon ma'aikacin sashen Hausar muryar Amurka Muhammad Nasir mai wada a hirarsa da wakilinmu a Kaduna to a nan Amurka kuma mun tuntubi Malam Shehu Yusuf Kura wanda na fara da tambayarsa lokacin da ya fara aiki a sashen Hausar muryar Amurka shi ma sai ya ce
da farko ina taya ku murna da kuma mu baki daya na wannan gagarumin ci gaba da aka samu cewa shekara 40 da kusan daya yanzu sashin Hausa yana watsa shirye-shirye ba tangarda ba kuma wata tsumburbura na zo sashin Hausa na muryar Amurka ranar 14 ga watan Oktoba shekarar 1991 kuma na bar sashin Hausa na muryar Amurka ranar 21 ga watan uku wato watan Maris na shekarar 2004 kuma alhamdulillah nazo na tarar da zaratan ma'aikata waɗanda a gaskiya duk abin da mu muka zama da mu muka koya ma mun yi aikin radio a gida amma ba mu karu ba sai da muka zo Voice of America domin nazo na tarar da shugaban ku na yanzu Ali Mustafa yana nan shi ya zo VOA a cikin shekarar 1989 wato 89 da shi da Kadiru Fage nazo na tarar da Sallawan Sallaujibi Allah ya ji kansa nazo na tarar da MA Abba Kano Allah ya ji kansa nazo na tarar da Aliyu Abbas Allah ya ji kansa sannan kuma da sauran ma'aikata amma waɗannan guda uku sune tubali sune harsashin da suka kafa sashin Hausa kuma alhamdulillah duk wani tinkaho da sashin yake yi yanzu hakika kowa ya ba da gudummawa irin su Aliyu Mustafa din irin su Musa Umarin Kazaure irin su Sani Sa'idu irin su Nasiru Mai Wada amma dai waɗannan da suka kafa sashin na farko da David Hofstede da Ibrahim Umaru da Sale Aliyu Hadeja da Lawan Baidu da shi MA Abba Kano da shi Ali Abbas waɗannan duk abin da sashin ya zama yanzu da kuma zai zama nan gaba ba za mu taɓa manta da su ba domin su ne suka sha wahala mu kuma muka zo muka ji daɗin sashin
to Malam Shehu a matsayinka na wata muryar da kusan duk wani mai jin gidan rediyon Hausa a duniya baki daya ke sha'awar ji kusan kullun jama'a za su so su ji abinda ya fi burge ka a tsawon lokacin da ka yi aiki a sashin Hausa na muryar Amurka
wala abin da ya fi burge ni shine a al'ada ta ɗan jarida Ibrahim ka san kowa aiki yake kawai saboda sha'awar aikin a lokacin da muka zo mun tarar da salawun sallauci biyar din nan Allah ya ji kansa da su sauransu sun kafa tsari mai inganci a sashe ta yadda babu yadda zaka yi ka zo ka karkace daga wannan tsarin su kuma lawan sallauci biyar nan tun muna kananan yara muke jin sa kuma aikin jarida aiki ne da ba za ka ce kafi kowa iyawa ba domin yayin da lawan sallauci biyar yake yi ko Ali Abbas yake yi zai zo itan biye ne yace shehu me za a ce da kaza ko kuma menene kaza dama mu dole ne zamu tambaye su tunda mu yanzu ne a lokacin nan muka fara zan baka wani labari akwai lokacin da lawan yake fassara wani rahoto na kimiya yake tambaya ta da domin a lokacin nan shine yake rahoton kimiya da shi da ko Nasiru mai wada ko da shi da Ali Abbas za su yi amma dai in yazo fassarawa in ya saka waka dan anace ta shago yana ji yana aikin fassarar sa in abin ya kakare masa sai ite da ni shehu da Allah a Kano ne ake cewa da kaza sai ita tambaye ni ka kuma ni ina ganin sakamai shine shakun duma aikin fassara da aikin rubuta labarai da sauransu sau da ka babban abin da ifu brige ne shine sashin Hausa na muryar Amurka cudanin in cude ka aiki da ma'aikata
tsohon ma'aikacin sashin Hausar muryar Amurka Shehu Yusuf Kura ke tsokaci kan sashin da ke cika shekaru 41 da kawa gobe. Yanzu kan bar mu koma ga ra'ayoyin masu sauraron mu.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda. Yace yayin da sashen Hausa na muryar Amurka ke bukukuwan cika shekaru 41 da kafuwa, ina taya daukacin ma'aikatan da kuma masu sauraron gidan rediyon fatan alheri. Hakika, muna godiya ga sashen Hausa na BOA. Bisa yadda kuke ba mu damar tofa albarkacin bakinmu akan abubuwan da ke faruwa a duniya. Allah ya ci gaba da daukaka wannan sashen Hausa na muryar Amurka. To amin. Sakonmu na gaba ya fito daga Zakariya Umahadi. Yace ina taya VOA Hausa da dukkan masu sauraron su da ke fadin duniya murnar cikan sashen Hausa na VOA shekaru 41 da fara watsa labarai a fadin duniya da fatan za ku kara zake dantse wajen ilmantar da fadakar da mu da kuke yi. Daga nan sai sakon da ya fito daga Sani Musa Abubakar dan Zango. Yace a gaskiya muna yabawa da VOA Hausa. Kuna taimaka mana musamman ma mu talakawa ganin yadda gwamnati ba ta bayyana gaskiyar abin da ke faruwa a duniya musamman ma a ƙasa ta Najeriya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Comrade Ibrahim Musa Maiduguri. Yace VOA Hausa ina muku fatan alheri. Gaskiya ina jin daɗin shirye-shiryen da kuke gabatarwa. Haka zalika muna kuma maraba da sabbin shirye-shiryen da za ku fara a nan gaba. Allah ya ƙara basira da hazaka. Gaskiya kun zama uwa mai bada mama. Allah ya sa a fara cikin nasara. To amin. To jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku ku kuma kasance tare da mu a kullun. Godiya muke yi.
Ta gaishe ki. Yanzu kan mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amman fa a taƙaice.
A yau Litinin lauyoyin fadar White House ke shirin mika hujjoji da za su kare shugaba Donald Trump a shari'ar da majalisar dattawa za ta fara saurara kan shirin tsige shi daga mukaminsa. Hakan na faruwa ne kwana guda gabanin a fara sauraron ƙara a gaban majalisar. A yau Litinin dubban masu rajin kare haƙƙin mallakar bindiga ciki har da mambobin ƙungiyar da ke ɗauke da makamai na shirin gudanar da wani gangami a babban birnin jihar Virginia da ke kudu maso gabashin Amurka. Za su gudanar da gangamin ne a birnin Richmond da nufin nuna adawarsu ga wasu sabbin ƙa'idojin mallakar bindiga da hukumomin jihar ke shirin gindayawa.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da Julie Lee Rascrishan wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin PJ Ellison. Ni Ibrahim Kallama Sigarba ke cewa sai kuma da dare lokacin da za a kira wayar mu a bayyanar ayi kan irin amfana da sashen Hausa na muryar Amurka da ake ta yi. Wassalam.